بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بيان حق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da karatun wasu littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam, littafi wallafar al-Imam al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alayhi rahmatullah. Yau za mu tashi darasi na bakwai da yardar Allah madaukakin sarki, wanda darasi na shida mun kammala karatu a cikin hadisi na farko, hadithun Abu Huraira, hadithun Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na innamal a'malu binniyat. Allah madaukakin sarki ya bada damar mu ambaci wadansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan hadisi, gurgudun hali ba dan mas'alolin hadisin sun kare ba. Za mu tafi zuwa ga hadisi na gaba, hadisi na biyu, hadithun Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Wannan hadisi an karbo shi daga sahabi manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama Abu Huraira. Yace manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yace, la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdasa. Allah baya karban sallar dayanku idha ahdasa, idan yayi hadasi, hatta yatawadda, har sai yayi alwala. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shahararren sahabi ne. Asalin sunansa shine Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi az-Zahrani radiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira ya shahara da wannan laqabinasa ko al-kunya tasa Abu Huraira, shi yasa sunansa ya bata Abdurrahman. Abu Huraira ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira, wato bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shekara bakwai a Madina, shekarar da aka yi yakin Khaybara. Bayan yakin Khaybara, Abu Huraira ya karba addinin musulunci. Idan kuma za a kiyaye, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Ubangijinsa ne shekara ta 11 bayan hijira. Farkon shekara ta 11 bayan hijira, a watan uku, watan Rabiul Awwal, shi yasa ya zama shekara 10 cifiyayi a garin Madina, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Don haka Abu Huraira ya musulunta shekara ta 7. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 10 ko ƙarshen shekara ta 10. Akalla kenan Abu Huraira ya samu zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 3 kacal. Waɗannan shekara 3 da yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi albarkar da ba za ka kwatanta su da shekara 100 ba. Saboda a wannan zama da yayi kasancewar Abu Huraira ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da yayi aure ba. Ba shi da mata mai daukar hankalinsa, ba shi da yaro mai daukar hankalinsa, sannan kuma ba shi da wani wurin kwana da ya wuce masallaci. Don haka duk wani fa'ita shi da shige da fice yana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira bai san aikin noma ba a wannan lokaci, bai san hada-hadar kasuwanci ba a wannan lokaci, bai san bige-bige ba na neman abin da za a ci. Shi abincinsa karatu da sallah. kisa yayi fama da yunwa, yayi fama da kuncin rayuwa, yayi fama da talauci. Ya kai ga Abu Huraira zai kwanta bai ci ba bai sha ba, ya kasa bacci ya tashi ya fita yana yawo a anguwa lungunan Madina, ko Allah zai sa ya ci karo da abin da zai sa a bakin salati. Idan ya samu ya ci karo da Abubakar ko Umar ko wani daga cikin sahabbai, ya dan bashi kalaci irin yadda ake wa almajirai fanima. Idan bai samu ba ya dawo ya kwanta a haka take yana kugi, da haka zai wayi gari. Wannan ba zai sa in gari ya waye tafi gabare ma ko ya tafi wani bige-bige ba, yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya dauki karatu. Don haka yana daga cikin waɗanda tarihi ya tabbatar da nacinsu a neman ilimi, da juriyarsu, da haƙurinsu, da kuma yadda da duk yanayin da suka samu kansu a hanya ta neman ilimi. Rashi baya sa su yi fushi, yunwa ba ta sa su yi fushi, sannan kuma haka ba sa jin haushin mutane don zuwa su da shi. Don wani in baya da shi, in yana jin yunwa sai ya ji haushin kowa, in ba shi da kuɗi sai ya ji haushin kowa, har malam ɗin ma. In bai samu abin da yake so ba sai ya watsar, sai an yi sati ba a gan shi a wurin karatu ba. An tambaye shi ya ce zan ci karatu ne. Abu Huraira ya yi fice sai da ya kai ga ya fi kowa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sanin hadisi da haddace hadisi. Idan an tambaye ka wane ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi yawan hadisai a cikin zuciya, yake koro su da ka babu gargada, kuma babu wanda ya kai shi yawan hadisi a cikinsu, ka ce Abu Huraira lamba ɗaya. Shi da kansa an rawaito yana cewa ban tsammanci ako wanda ya kai ni yawan hadisi ba, wanda nake shakku Abdullahi dan Amru, dan shi naga yana rubutawa. Ji Abu Huraira yace wanda nake shakku Abdullahi dan Amru, dan shi naga yana rubutawa, shi ma da kididdiga da bincike aka gano cewa hadda rubutun nasa hadisansa ba su kai na Abu Huraira yawa ba. Don haka ya yi fice wajen yawan hadisai, shi yasa ya fi sauran sahabbai yawan almajirai, saboda ɗumbin ilimin da Allah ta'ala ya tara a zuciyar wannan bawan Allah. Suka ce kafin ya koma ga Ubangijinsa sai da dandazon sahabbai da tabi'ai suka kewaye shi suna ɗaukar karatu, adadin da bai gaza mutum 800 ba, almajiransa cikin sahabbai da tabi'ai. Abu Huraira ya rayu, daga baya rayuwarsa ta yi kyau, ilimi ya masa amfani, ya masa rana, ya yi aure, ya haifu, sannan Abu Huraira ya ɗanyi dama-dama domin hasajina Umar ya ba shi riƙon Bahrain a lokacin khalifancinsa. Sannan daga baya kafin ya rasu har ya riƙe Madina ya zama gwamnan Madina. Allah ta'ala ya kabi rayuwar Abu Huraira, suka ce a shekara ta 57 bayan hijira, wasu suka ce 58, wasu suka ce 59, shi ne mafi yawan abinda malamai suka ambata na shekarar rasuwar wannan bawan Allah Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. To su ne waɗanda suka ba da kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka kasa, suka tsare, suka tsaya, suka rawaito mana ba tare da gargada ko shakku ba. Da haka dukkan hadisin da ya inganta, ya cika hanyarsa ta inganci zuwa ga Abu Huraira, idan aka ce Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, kuma ya tabbata Abu Huraira nan ya faɗa, to babu shakku. domin shi Allah ya bashi kaifin hadda, bai faɗa ba sai abin da ya ji harafi da harafi, bai faɗa ba sai abin da ya gani cil da cil. Don haka ya tabbata an yi, duk da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda da gangan ya mun ƙarya ya tanadi wajen zamansa a wuta tun kan ya je. Wannan ya sa wasu daga cikin sahabbai suke tsoron cewa ya ce, suke tsoron cewa ya aikata, saboda gudun kasi kuskure, ba wai kasi ƙarya ba, kasi kuskure a irga musu ƙarya. Wannan ya sa suka tsame hannunsu, suka tsame harshensu daga cewa Annabi ya ce ko cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Amma duk da haka shi wannan addinin da yake addinin Allah ne, Allah ya bashi kariya da tsaro. Rashin yin wani ba zai dakatar da gudanar addini ba. Tun da can har yanzu, duk wanda yace ba zai yi ba, Allah zai kawo wanda ya fi shi alheri zai yi. To shi yasa shi wannan addini addini ne da Allah ta'ala ya dauki nauyin gudanar da shi, wanda duk Allah ya aiwatar da shi a cikin wannan addini, to haka zai sadaukar Allah ta'ala ya aiki da shi don daukaka wannan addini, ko da yawunsa ko da aikinsa. To da yawa daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tsantseni saboda nagarta irin tasu, don gujewa kansu dangantawa Annabi alaihi salatu wasallam abinda ba su da tabbacin sa, yasa suka koma gefe. Amma hakan bai sa an rasa masu isarwa ba, don haka aka zo ba abin da aka rasa, duk abin da ake bukata daga Annabi alaihi salatu wasallam na ya ce ko ya aikata, ba abin da aka rasa. Wannan dalilin yasa addini ya zama yana da kariya, yana da tsaro. Ganuwar addini ganuwa ce mai tudu, katanga addini katanga ce ta kankare mai tsayi, ba a hudata ba a haurata, yana da cikakkiyar kariya. Duk abin da muke bukata wanda zamu bauta wa Allah da shi, waɗannan bayin Allah sun gani sun faɗa. Duk abin da ba a samu sun gani ba, ba a samu sun bada labarinsa ba, ko su ba su yi tarayya a kansa ba, to wannan abun baya cikin ganuwa. Koyaya muka ga kyansa, koya muka ga an dade ana yin sa, koya muka ga an karbe shi, idan ba a same shi ta hanyoyin da aka samu addini ba, to wannan abun babu shi a cikin addini. Yana da kyau duk musulmai su fahimci wannan tahalilin da kyau. Al'amari ne mai sauki, amma ana ta jayayya a kansa, ana ta rigima a kansa, amma al'amari ne mai sauki. Domin idan kowa zai faɗa har jiya da yau, kowa zai ce har jiya da yau, kowa zai kawo nasa a kowane lokaci a kowane zamani, to waɗannan bayin Allah da suka dukufa suka yi ta wahala, yinsu ba shi da amfani kenan. Inda akwai amfaninsa to ba yawa, tunda in kowa zai zo da nasa za a rusa nasun ma ba a sani ba. Idan an takaita iya nasu to ba za a samu karo ba. Di yawan sahabbai da suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai da gaske daga gare shi ne, to ba za a kawo magana bi mai karo ba, ba za a kawo aiki bi mai karo ba, domin shi din shi ne kuma baya yi sai wahayi, Allah kuma baya tukka da warwara. Don haka dukkan abin da aka ce shi ne ya ce, to ba za a zo a faɗi kishiyarsa ba. Duk abin da aka ce shi ne ya aikata, to ba za a zo a faɗi kishiyarsa ba. Idan kuma ka ga wani abu kishiya na abin da aka faɗa, ɗayan biyu, ko dai ɗaya bai inganta ba, ko kuma idan duka sun inganta, to kai ne iliminka ba zai iya haɗa su ba. Amma idan aka ce akwai saƙo ta wajen wani ba shi ba, akwai wani wanda shi ma zai faɗa a karɓa, akwai wani wanda shi ma zai aikata a karɓa, to yanzu masu faɗa sun zama biyu, ko masu aikata sun zama biyu, to za a iya warwara. Da haka a iya samun wani mai faɗan ya warware mai faɗan asali, a iya samun wani mai aikatawa ya warware mai aikatawan asali, amma idan an yi centralizing, an riga an takaita karba daga magana daya, daga aikin daya, saboda shine haƙƙin fada yake kansa, shine haƙƙin aikatawa yake kansa, aka bashi matsayinsa, kowa ya ajiye nasa, sai iya na wanda aka dora wa alhaki ake karba. To da duk da mun zama daya, ba abin da ya daidaita mu yi mai dubu daban-daban, illa hanyoyin karba ne suka bambanta. Daga Alkur'ani guda ɗaya ne, ba shi da bambanci na kowane gari, na kowace ƙasa, na kowace ƙabila, ba shi da bambanci, guda ɗaya ne. Ko an ce wannan hafsu ne, wannan warshu ne, Alkur'ani abu ɗaya ne. Bambancin ƙira'a baya bambanta Alkur'ani, duk shi ne. Sannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ce, ba sunnar wani sai tasa. Idan aka ce wannan su ne hanyarmu ta ɗaukan addini, to ba za a samu kasuwa daban-daban ba. Ra'ayoyi ne suke rarraba addini, amma wahayi baya raba addini. Don haka waɗannan bayin Allah sun yi abin da ba za mu iya biyan su ba, sun bar mana aikin da ba za mu iya shi ba, kuma duk wanda ya bibiyu rayuwarsu da irin iliminsu zai fahimci cewa Allah ne ya ajiye su. Domin idan zallar zuciya ce irin ta ɗan adam da ƙwaƙwalwa irin ta ɗan adam, to za ka samu cewa ɗan adam ba zai iya ba. Amma idan Allah ya kintsa mutum don ya yi masa aiki, to yana sauƙaƙe masa duk abin da ake gani mai wahala, kuma yana sanya abin da ya saba wa al'ada a hannunsa ana gani. Don haka irin haddarsu Abu Huraira ta saba al'adar hadda, ta saba wa al'ada irin ta hadda. Amma tunda Allah maɗaukakin sarki ya kintsa su ne don su yi masa aiki, to wannan ba abin mamaki bane ba. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadatha, Allah baya karban sallar ɗayanku idan yayi hadasi, hatta ya tawadda'a, har sai yayi alwala. Da aka ce Allah baya karban sallar ɗayanku, Allah maɗaukakin sarki baya karba. Idan aka ce Allah baya karba, to abinda duk Allah maɗaukakin sarki bai karbe shi ba, ba zai amfani mai shi ba a ranar gobe kiyama, ba za a ɗora masa shi a mizani ya shiga cikin lissafi ba. Duk abin da Allah bai karba ba, to bawa ba zai gan shi a cikin lissafinsa na ayyuka ranar gobe kiyama ba. Kuma shine yayi dalilin da yasa ba a karba ba, inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun, Allah baya zalintar mutane da komai, duk karancin abu mutane su suke zalintar kawunansu. Idan mutum yayi aiki yaje ya rasa shi ranar alkiyama, to kar ya tambayi kowa, ya tambayi kansa. Domin a ilimin addinin musulunci an karantar da shi cewa aikin nan yadda yake yin sannan ba za a karba ba. Kamar wanda yake zuwa wajen boka, ko wacce take zuwa wajen boka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya je wajen boka, ko mai duba ko mai tsubbu, to ba za a karɓi sallarsa ba kwana 40, ba za a karɓa ba, ba za a karɓa ba. Abinda yake nufi da ba za a karɓi sallarsa ba kwana 40, ba wai musuluncin ne ya bari ba, ba kuma sallace zai bari ba, balle a ce idan ya bar sallah, idan ya yi sallah na kwana 40 ma ba su da amfani, don haka ba zai yi su ba. A'a, ba za a karɓa ba. Idan bai yi su ba kuma ya yi laifi bai yi su ba, sai a karɓi na wasu kwana 40 ɗin da ya yi, sai a yi hukuncin akan na wasu kwana 40 ɗin da ya yi. Zai yin, ba za a karɓa ba. Ma'anar ba za a karɓa ba, ba za a ɗora masa su akan ma'auninsa na aikin lada ba. So idan aka ce Allah bai karɓa ba, Allah bai karɓa aiki, mana Allah ya mayar maka kayanka. So mu bambanta tsakanin karɓa da inganci. Malamai suna magana akan karɓa da kuma inganci. A ce maka sallah ta inganta, ko a ce maka sallarka ba a karɓa ba, suna da bambanci, amma suna da kyakkyawar alaƙa. Alaƙar da ke tsakaninsu alaƙa ce ta umumi da khususi. Dukkan ibadar da aka karɓa to ta inganta, dukkan ibadar da aka karɓa to ta inganta, amma ba duk ibadar da ta inganta ne aka karɓa ba. A fahimci wannan karatu. Duk ibadar da aka karɓa, Allah baya karɓa sai abin da ya yi, sai abin da ya cika sharuɗansa, ya cika rukunansa, ya cika ƙa'idodinsa bisa tsarin addininsa. Baya karɓa sai abin da ya cika sharuɗan karɓa. Daga cikin sharuɗan karɓa kuma akwai inganci. In bai inganta ba, Allah ba zai karɓa ba. So in ka ga Allah ya karɓa, to wannan aiki ya inganta. Amma kuma aiki yana iya inganta ba a karɓa ba, yana iya inganta ba a karɓa ba. Kamar misalin da na buga, sallar mai zuwa wurin boka za ta iya inganta. Ya je wurin boka, ya dawo ya yi sallar azhar, ko ya yi wata sallar cikin sallolin nan guda biyar, ko ya yi sallar juma'a, kuma sallar ta inganta, amma a masa wurgi da ita. Me yasa? Saboda wani dalili daban ya hana aka karɓa, ba dalilin ɓacin sallah ba. Idan muna karatu daga cikin abin da za mu karanta a littafin nan, za mu zo mu karanta sallah gaba ɗayanta, da abin da yake sa a karɓe ta, da abin da yake hana a karɓe ta, da abin da yake sa ta inganta, da abin da yake hana ta inganta. Za mu ji gaba ɗaya cikin abin da yake sa sallah ta inganta ko ya hana ta inganta. Babu me? Babu zuwa gun boka ko rashin zuwa gun boka. Magana ingancin sallah magana ce ta tsarki, magana ce ta alƙibla, magana ce ta sutura, magana ce ta yadda ake yin sallah. Amma zuwa gun boka wani laifi ne daban, wanda baya cikin sharuɗan sallah, baya cikin rukunan sallah. Don haka ba zai hana sallah ta inganta ba, amma ba za a karɓa ba. Kaga kenan, a iya cewa wanda ya je gun boka gashi nan ya yi sallah, sallarsa ta inganta, amma Allah bai karɓa ba saboda wani laifi da ya yi wa Allah. Kun ga anan, ba a karɓa ba, amma kuma aiki ya inganta. Kenan inganci baya sa dole a karɓa. To ana iya samun ibada ta inganta amma ba a karɓa ba. Kamar suka ce bawa wanda ya gudu daga wajen ubangidansa, ko kuma ɗa wanda ya gudu bayan ya saba wa iyayensa, ya saba wa iyayensa, ya yi fushi da su, ya sa kafa ya fice, ya bar gari, yayi tafiya a matsayin yayi fushi da iyayensa ko yayi fushi da ɗaya daga cikin iyayensa, suka ce to shi ma wannan fitar tasa da yayi fita ce ta rashin da'a, fita ce ta laifi wa Allah, don haka ba za a karɓi sallarsa ba. To kaga wani laifi ne daban wanda ba sharadin sallah ba, ba kuma rukunin sallah ba, ba kuma siffar sallah ba, wani laifi ne daban wanda ya fakku anis salati wa shurutiha. To shi irin wannan laifi da yake hana karɓar sallah baya hana ingancinta, zai yi sallar ta inganta amma ba a karɓa ba saboda wani laifi da yayi daban. To amma za ka iya samu kuma sallah ibada ta inganta kuma an karɓe ta, ya gabata cewa in dai bata inganta ba dama ba za a karɓa ba, in bata inganta ba mu sauƙaƙe wa kanmu ba za a karɓa ba, amma zai yi ta inganta ba a karɓa ba. Wani lokaci za a ce maka ba a karɓa ba nan kuma saboda bata inganta ba, shi yasa ba a karɓa ba. Haka na rashin karɓa yana da dalilai guda biyu mabambanta, ko dai ba a karɓa ba saboda me, saboda wani laifi da mai ibadar yayi ba dan ita ibadar bata yi ba, ko kuma ba a karɓa ba saboda ibadar bata yi ba. To yanzu karatunmu da yake gabanmu na ba a karɓa ba, ba a karɓa ba ne saboda ibadar bata inganta ba, shine karatunmu. Amma ba a karɓa ba saboda wani laifi kamar mai zuwa gun boka, kamar mai guduwa, mai sabawa iyaye da sauransu, shi kuma ba shi ne a karatunmu ba. Kawai na mana haka ne don mu fahimci karɓa a wajen Allah maɗaukakin sarki ya bambanta, yana alaƙa da rashin ingancin ibada, yana da alaƙa da wani laifi kuma na daban da bawaye, don ya zame masa horo akan wannan laifi. To amma karatunmu yana da alaƙa ne da rashin inganci na ibada. To wani abu da nake so ne tsokaci akan sa har yanzu tsakanin inganci da karɓa, shi karɓa da kuke ganin sa hukunci ne na Allah, amma inganci kuma hukunci ne da Allah ta'ala ya sanya shi a hannun masana. Inganci ba gane ba, malami zai iya ce maka sallaka ta inganta ko sallaka bata inganta ba, amma zai iya ce maka an karɓi sallaka ko ba a karɓa ba. Shi karɓa ko rashin karɓa to wannan na Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake ba da labari Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, amma malamai su kuma suna iya ba da labari ta inganta ko bata inganta ba. Yanzu ko kai ɗin nan local champion, idan mutum ya zo ya yi sallah ba alwala, sai da ya gama sallarsa sai ya ce maka ni fa ba alwala na yi sallar nan, ya kake gani? To kai ma irin shehinka ai za ka ce sallah bata inganta ba ko? Za ka ce sallah bata inganta, sallarka bata inganta. Abinda za ka ce shi ne sallarka bata inganta ba, sallarka bata inganta ba, haka za ka ce masa. Ko mutumin da ya yi dariya ana sallah, za ka ce sallarka bata inganta ba. Ko mutumin da ya cika sharuɗan sallah da tsarki da alwala, ya zo ma bayani ya ce gashi, amma fa shi yana cikin sallan nan, wani ɗan tunani ya zo masa a cikin sallah na abin da ya shafi duniya, amma yana fara tunanin sai ya bari, amma dai bai katse sallarsa ba, yaya sallarsa? Za ka ce masa sallarka ta inganta, wannan tunanin da kai ba zai ɓata ta ba. Amma ba kai ne mai ce masa sallarka an karɓa ba, wannan ba aikinka ba ne. an karbi sallar ka a sallar ka ta inganta tayi ana iya sanin sallar ta inganta ne ta hanyar ilimi in ka riga ka san sallah da abinda duk sallah take bukata na sharadi da rukunai ka san abinda yake bata ta to da wannan ne zaka auna ka gane sallah ta inganta ko bata inganta ba ko ibada ta inganta ko bata inganta ba to a takaice dai akwai bambance-bambance tsakanin karba da kuma inganci amma yanzu anan rashin karbar yana da alaka ne da rashin inganci kamar yadda muka gani a hadisin Allah baya karban sallar wanda ya hadasi har sai yayi alwala hadasi kuma kamar yadda zai zo mana a karatu wani al'amari ne wanda yake na hukunci da yake raba mutum da tsarki ko karamin tsarki ko babban tsarki bayani akan sa zai zo mana a darasi na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu lokacinmu ya riga da ya kare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi